الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 30 ga watan 11 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin عبدالله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. بالي في كافين درسين يو إذن لتنبويو يسنا إيا قباتا sani sallah ta nafila. Mutum yayi raka'a daya ya salamce zuwa jimawa ya tuna cewa daya ce yayi, to abinda zai yi sai ya tashi ya ci ko dayar, idan ya salamce kuma sai ya sujada ba'di kamar yadda aka shar'anta sujada a sallah ta farilla, haka a nafila an shar'anta. Don haka ka'ida malamai suka ce duk abinda aka shar'anta a farilla an shar'anta a nafila sai abinda dalili ya bambanta, kamar yadda ake kabli ayi ba'adi a sallah ta farilla, haka a nafila ma in ya kama yi ake, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa duk wanda ya salamce kafin cikar sallah, to idan lamarin bai yi nisa ba, ma'ana arwalla ba ta warware ba, kuma bai tashi ba ya fita daga masallaci ya tafi ya shiga wani sha'aninsa, idan ya tuna a kusa kenan sai ya dawo mahallinsa ya yi kabbara ta harama ya zo da abin da ya rage masa, kuma a ƙarshe in ya salamce ya sujada ba'di, kamar yadda hadisi na cikin sahihain hadisin Zuliyadai Allah ya kara masa yadda, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta al'asr, a wata riwaya kenan ɗaya daga cikin sallolin yamma, amma wata riwaya ta tabbatar da cewa sallah ta al'asr ce, da aka yi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salamci, sai ya koma can gefen masallaci yayi kishingide akan wani kututturan icce na dabino ka annahu gababan, ka ce manzon Allah yana cike da fushi. Wani sahabi ana kiran shi Zuliyadain, Zuliyadain lakabin shi ne ba sunan shi bane ba, an gane ko Hausawa ne suke dauka sai a sa ma dawo sunan Zuliyadain, zuliyadain wannan kinaya ce ma'ana kamar yadda malamai suka faɗa ma'ana yana da dogayen hannu shi yasa ake masa wannan lakabi kuma zuliyadain yana zamantowa kinaya ce ta mai kyauta an gane ko kamar ma'ana mutum mai yawan kyauta mai babbar kyauta kamar yadda zaka ga Larabawa suna ma mutum lakabi sai a ce kasirur ramat mai yawan toka ni ake nihi ma'ana mutum ne mai yawan sauke baki mai karamci in kaga toka tana yawaita a gida ai tukunya ba ta sauka to wannan sahabi sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi yace wai mantawa ne kai ko kuma sallar ce aka rage yaya aka yi manzon Allah sai ya ce masa ni ban manta ba kuma ba a rage sallah ba sai ce ya rasulullahi raka'a biyu kai a cikin jama'ar har akwai su Abubakar su Umar da sauransu kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mamaye zuciyarsu sun kasa daga baki su yi masa magana amma shi sune daina saboda kwadayin ilimi ya kai shi ya tambayi manzon Allah ya ce wai shin mantawa kai ya rasulullahi ko kuma sallar ce aka rage manzon Allah ya ce ni ban manta ba kuma ba a rage sallah ba to da ya tabbatar ma manzon Allah cewa raka'a biyu ce aka yi manzon Allah sai ya tambayi sauran jama'a sai Abubakar ya ce wai shin abinda zule dai ne ya faɗa haka ne raka'a biyu muka yi suka ce kwarai ya rasulullahi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo mahallinsa na liman ya fuskanci alƙibla suka yi sahu bayan shi yayi kabbara ta harama ya zo da waɗannan raka'a biyu da suka rage da ya salamce an gani ku sai ya duka ya yi sujada ba'adi sujada biyu yana gama wannan ba'adi manzon Allah ya salamce da ya salamce sai ya waiwayo sai yake ce da su innama ana bashar kusan da cewa dai ni dan adam ne an saka matan sauna ina mantuwa yadda kuke mantuwa manzo Allah yace fa iza nasitu fa zakkiruni in har na manta ku tunatar da ni rashin mantuwa sifa ce kebantacciya da ubangiji subhanahu wataala shine baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa domin sifa ta mantuwa sifa ce ta aibi sifa ce ta tawaya ubangiji subhanahu wataala ya tsarkaka game da mantuwa dan haka mu ƴaƴan adam sifa ce ta mu hatta da manzannin Allah da annabawa suna mantuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kusan da cewa ni dai dan adam ne ina mantuwa yadda kuke mantuwa in har na manta manzon Allah yace ku tunatar da ni wannan hadisi yana tabbatar mana duk wanda ya salamce kafin cikar sallah sawa'an sallah ta farilla ko sallah ta nafila idan abun bai yi nisa ba arwallar shi ba tawarware ba kuma bai tashi bai tafi can yaje ya shiga wani sha'aninsa to sai ya fuskanci alƙibla ya zo da abin da ya rage masa in ya salamce kuma ya sujada baki na'am wai yadda kamar misali galibin littattafan da ake karatu na fiqhu littattafai ne waɗanda suke na malikiya amma kuma tare da cewa sai kaga abin da yake cikin littattafan na aqida ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace aqida ce ta ashaira haka ne in banda risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani ita ce aqidar da take cikin ta aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a kuma amma inda zaka koma sharhin da aka ma ita risala to zaka ga wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a suna yin tawili su waɗanda suke masu sharhin littafi saboda su aqidar su aqida ce ta ashaira in ka dauki misali yanzu irin su muqaddima ta Ibn Rushd irin su Ibn Ashir da sauransu da tattafai ne na fiqhul malikiya irin su Misbahus Salik amma sai ka samu abin da yake cikin aqidar aqida ce ta ashaira ba ta ahlus sunna wal jamaa ba. To dan haka shine malamai suke cewa in har wato ku malikawa ne na gaske, to ya kamata ku zamantu daidai da al-Imam Malik kamar yadda kuka bi shi a bangaren fiqh, bangaren aqida ma ku bi shi. An gane ku? Aqidar da suke zawwa da ita ba aqidar al-Imam Malik bace, aqida ce ta ashaira. Aqida ce ta ashaira. Lalle haka ne dukkan waɗannan littattafai na fiqhul malikiyya galibin abin da suke zawwa da shi na aqida, aqida ce ta ashaira ba aqidar ahlus sunna wal jamaa ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama fasli ko da yake mun tsaya dai ƙarshen faɗa ta al-Imam Malik, wanda darasi da ya gabata dai bayani ne akan sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, shine ɗaukakarsa akan al'arshinsa, wanda sifa ce wadda ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar ma ubangijinsu mai girma da ɗaukaka, kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan sifa, kenan sifa ta al-istiwa. Bayani ya gabata wannan sifa mahalli bakwai, ko mu ce wuri bakwai, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alqur'ani, farko suratul a'raf, sannan suratul yunus, suratul ra'd, suratul taha, suratul furqan, suratul sajida, suratul hadid. A ko ina a cikin waɗannan surori ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifar cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa, ɗaukaka wadda ta dace da girmansa. Bayani ya gabata shi lafazin al-istiwa ma'ana huɗu yake da ita a larabci, baya da ta biyar. An gane ko? Idan yayi ta'addi da kansa kenan, ba wannan idan yayi ta'addi wato da harafi, harafi na ala, to yana ɗaukan ma'anar wato shine ala wartafa'a wasa'ada wastaqarra, kenan al-ulu walirtifa was-su'ud walistikrar, kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu 'ala al-arshistawa, ubangiji mai gamammiyar rahama ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa. Domin lafazin al-ulu da al-irtifa da as-su'ud gaba ɗayansu ma'anarsu shine ɗaukaka, kamar yadda ake fassarawa a Hausa, kenan mutaradifat ne a wajen ma'ana. Ma'ana ta hudu kenan al-istikrar, shine tabbata, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa li tastawu ala zuhurihi, dan ku tabbata ala zuhurihi akan wannan abun hawa, kuma tazkuru ni'mata rabbikum alai. To dan haka ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, nassi na al-Qur'ani ya wuce a lissafa, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa. Idan kana so ka samu ayoyin da suke bayani game da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, ka koma littafin da Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa, littafin da ake kiransa da suna Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya 'ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya. Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya 'ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya. Ko kuma ka koma As-Sawa'iqul Mursala. As-Sawa'iqul Mursala. Kuma akwai mukhtasar kishi, shi ma nan raddi ne akan masu kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗaukaka akan al'arshinsa. Haka al-Imam Adh-Dhahabi ya wallafa littafi mai suna al-Ulu, haka shi ma Ibnu Qudama al-Maqdisi mawallafin wannan littafi ya wallafa littafi mai suna al-Ulu wanda akan wannan sifa kadai ya wallafa littafin daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sa kuma bayani ya gabata ita wannan sifa fitira ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayin sa akan ta an gane ko ko ba aya ba hadisi indai mutun yana kan fitirar shi to ya tabbatar ga inda ubangijin sa mai girma da daukaka yake a sama yake shine mun yi bayani cewa ka tambayi zuciyarka idan kana addu'a ina take harara ba inda take harara in banda sama zuciyarka sama take kallo lokacin da kake roƙo kuma hannuwanka ina kake tarawa sama kake tarra su zuwa ga ubangijinka kuma in har ma baka yarda da kanka to ka tambayi kurma idan zai rantsuwa ina yake nunawa sama yake nunawa sama yake nunawa kuma ga ya Fir'aun mi ya fada ga Annabi Musa bayani ya gabata ya Haman mi ya fada ga wazirin shi Haman cai ya Haman ibn li sarhal la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa aqbali ila ilahi Musa wa inni la aghunnuhu kadhiba yace ya kai wato prime minister na shine Haman shine babban na hannun damar sa yace gina mun suru wanda yake mai tsawo ma'ana ka sa a gina mun suru wanda yake mai tsawo yace in har wannan suru me iya yiwuwa daga wannan suru zan iya saduwa zuwa sama ille ko ubangijin Annabi Musa yace ni ina zaton Annabi Musa kariya yake domin ya ce mun Allah shi a sama yake kaga Fir'auna in har bai ji ba daga Annabi Musa yaya zai ce a gina masa suru mai tsawo ya hauye leko ubangijin Annabi Musa kaga akida ce ta annabawan Allah da manzanni gaba daya cewa ubangiji subhanahu wataala a sama yake kuma ga baiwa ta Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami tana masa kiwon kankanan dabobin sa ta yi sake kirkeci ya warci ɗaya daga ciki ya fusata ya kashe ta da mari sai ya yi nadama akan wannan bugo da ya mata sai ya ga menene zai iya goge wannan laifi shine sai ya yi niyyar ya yantar da ita amma kafin ya yantar da ita sai ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa zo min da ita yace yazo da ku yangar tashi baiwar manzon Allah sai ya tambaye ta yace mata aina Allah a ina Allah yake sai tace Allahu fis sama tace Allah a sama yake yace mata ni ko wane ne tace anta rasulullah kai manzo ne na Allah manzon Allah sai yace a atika hafa inna ha mu'mina maza entar da ita mu'mina ce domin ta san inda ubangijinta yake kuma ta san ni matsayina ni manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka dai fitira ce ta Allah subhanahu wa ta'ala allati fadaran nasa alaiha matukar ba a canza ma mutum wato aqidar shi yaro karami inda zai tashi yayi wayo ka tambaye shi a ina Allah yake zai nuna ma inda yake sama yake dan haka ya daukaka akan al'arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa za mu tashi gaba ta gaba shine kenan wato kauli na karshe wanda muka tsaya akan shi shine mallan yazo da tambayar da aka ma al-Imam Malik Allah ya ji kansa aka ce da shi ya Aba Abdullah ar-Rahmanu 'ala al-arshi stawa kayfa stawa wani yazo gun al-Imam Malik Allah ya ji kansa sai yake ce da shi ubangiji mai girma da daukaka a cikin littafin sa ya fada ar-Rahmanu 'ala al-arshi stawa ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al-arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa sai yace kaifa stawa rabbuna yaya ubangijin namu ya daukaka akan al-arshin kenan shi wannan tambaya ce yake wai game da kaifiyar to an ya ce ya daukaka akan al-arshin sa yaya ne ne ya daukaka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sunku ya kai domin lamarin ya girmama akan sa saboda tsabar kunya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da jiki ya karyo masa. Sannan da ya dago kai sai yake ce masa al-istiwa'u ghayru mashhud, daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa ba abu bane ba wanda ba a san shi ba, a'a abu ne sananne, kamar yadda a wata riwaya al-istiwa'u ma'lumun, daukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa abu ne sananne. Saboda in aka ce daukaka ta sha bamban da kaskanta, an gane ko? Duk abinda aka ce daukaka to an san sama ne, yace ma'lumun abu ne sananne, ko kace al-istiwa'u ma'lum, ko kace al-istiwa'u ghayru majhul, ma'anar ba ta canzawa, kenan ba abu bane ba wanda ba a san shi ba, kenan abu ne sananne. Sai yace wal kayf ghayru ma'qul, yadda Allah ya daukaka akan al-arshin abu ne wanda ba a san shi ba. Shi ma a wata riwaya wal kayf majhulun, abu ne wanda ba a san shi ba, kace majhulun ko kace ghayru ma'qul, abu ne wanda kwata-kwata ba a san shi ba, saboda shi bai fada ba cewa ga yadda ya daukakan, kuma manzon shi bai fada ba. Shi ko ya haramta mana wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, sai yace wal kayfu ghayru ma'qul, yadda ya daukaka akan al'arshin abu ne wanda ba a san shi ba, domin shi bai fada ba kuma manzonsa bai fada ba. Sai yace wal imanu bihi wajib, imani game da daukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa abu ne wajibi, dole ne. In ka karyata, ka karyata al-Qur'ani. Sai yace was'alu anhu, tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin, yace bid'atun, wannan bid'a ne, an gane ku? Was'alu anhu ay anil kayfiyya, tambaya game da yadda ya daukaka akan al'arshin, al-Imam Malik yace wannan bid'a ne, kamar yadda shi wannan mai tambaya cai kai fastawa rabbuna, yaya Ubangijin namu ya daukaka, shine al-Imam Malik bashi amsa cewa was'alu anhu, tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin bid'atun, wannan bid'a ne. Dan haka wannan ka'ida ce al-Imam Malik ya ajje mana, duk wani wanda zai tambaye ka game da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji ta'ala yaya take, to wannan amsar zaka bashi, kuma bid'a ne. Allah ya ba mu labarin cewa yana da fuska, shi kadan ya san yadda fuskar shi take. In ka ce yaya fuskar Ubangiji ta'ala take, to sai ka ce bai fada mana ba, manzon shi bai fada mana, kuma wannan tambaya ta ka bid'a ne. Ya ce mana yana ji, ya ce mana yana gani, ya ce mana yana da yana zance. Idan ka ce yaya jin Allah yake, to sai ka bashi wannan amsa, an gane ko? Sai ka bashi wannan amsa kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa. Shine sai ya ce thumma amara bir rajuli fa ukhrija, take yake al-Imam Malik ya sanya aka fitar da wannan mutum, yace maza ku fitar mun da shi, dan bid'a ne. Dan haka kaga wannan al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, yana mai tabbatar ma Ubangijinsa daukaka akan al'arshin sa. Amma in ka koma irin waɗannan wato aqida ta asha'ira wanda yake cike da littattafan fiqhul malikiyya, zaka ga suna tawili akan wannan, suna cewa ayayi rinjayi akan al'arshin sa. Kuma nan kusa kamar yadda muka yi bayani, muka ce banda muqaddima ta risala, in ka koma muqaddima ta risala a cikin ta mi ya fada cai wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi, sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, wa annahu shi Ubangiji mai girma da daukaka, fawqa arshihi al-majid, yana burbushin al-arshin sa mai girma bi zatihi, da zatin shi kenan, da zatin shi ya daukaka akan al-arshin sa mai girma, amma wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, kowane wuri kuma da sanin sa. Kuma haka yace ar-rahu, yake cewa alal arshi stawa, sai yace wa alal mulki stawa, walahu al-asma'ul husna was sifatul ula, ya tabbatar ma Ubangijin sa wannan sifa a cikin muqaddima, alal arshi stawa wa alal mulki stawa, walahu al-asma'ul husna was sifatul ula. to amma sai suke fassara istawa cewa istaula yayi rinjayi shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke kafa hujja da wai fadar wani banasari wani mawaki ana kiran shi Aqbal qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wadamin mihraqi qad istawa bishrun ala al-iraqi wani sarki ne da aka yi a kasar Iraki wai ya ce qad istawa bishrun ala al-iraqi wai bishr sarki bishr wai yayi rinjaye akan kasar Iraki ma'ana istawa istaula min ghairi sayfin ba tare da saran takobi wadamin mihraqi ba tare da wani jini da aka zubar ba yake kafa hujja da wannan baiti wanda baiti ne wanda shi kanshi mawakin muwallad ne ba mawaki bane na asali wanda ake kafa hujja da wannan kinshi an gane kuma baitin kirkirar shi ne suka yi kwata-kwata kuma shi kanshi mawakin aqbal ma'ana mabarnaci kuma ba nasari ne kuma koma ya tabbata cewa mawaki ne wanda ake kafa hujja da wannan to waƙar shi wannan kinshi ba zai zamanto shahidi ba saboda ya ci karo da nassi na Al-Qur'ani shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin lamiyar sa yake cewa qubuhal liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-aqbalu qubuhal liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu yace Allah wadan mutumin da ya jefar da Al-Qur'ani bayan sa وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ لَأَخْطَلُ وَإِنْ زَيْ كَفَ هُجَّةَ سَيَجِئُ وَأَخْطَلُ يَجِئُ كَذَا وَبَنِجِي تَعَالَى يَجِئُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى يَا فَدَا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أَمَّا شِي سَيَ زُو يَنَا چِوَا وَي قَالَ لَأَخْطَلُ زَامُ تَاشِي كِنَن غَبَا تَغَبَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَصْلٌ ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة أراتا حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزئ منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال kazalika anta ya ilahi afa kalamuka asma am kalamu rasulik qal bal kalami ya musa. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan fasli ne wanda ke bayani game da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji mai girma da daukaka, ita ce sifa ta zance. Sifa ta zance sifa ce wanda take ta cika da batsewa. Rashin zance wannan sifa ce ta aibi da tawaya. Tambaya da wanda yake lafiyayye mai zance da wanda yake bebe, wanne ne sama da wani? Wanda yake zance shine yake da sifa ta cika da batsewa. Bebanci sifa ce wadda take ta tawaya da komawa da baya. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa ga mutanen annabi Musa, waɗanda suka maida maraƙi shine Allahnsu suke bauta masa bayan tafiyar annabi Musa izuwa miƙati, a can cikin suratul A'raf kuma da suratul Taha. A suratul A'raf Ubangiji ta'ala na faɗa, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin. Ubangiji ta'ala yace mutanen annabi Musa bayan tafiyar annabi Musa izuwa miƙati, wato daga cikin kwandiga waɗanda suka aro domin wata sabga da ake yi, suka yi aron kwandiga, aka samu wani shaidani shine as-samiri ya karbe waɗannan kwandiga sai ya narkar da su, sai ya kera musu wani maraki. Da ya kera musu wannan maraki sai ya ce da su, haza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya, wannan shine Allahnku abun bautarku kuma shine Allahn annabi Musa. Musa ya bar Allahn shi anan ya tafi nema. Me za a yi a lokacin nan? Sai suka dukufa akan bauta ma maraki. An gane ku? Suka dukufa akan bauta ma maraki, suka juya hannun agogo baya, har aka kai lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo daga miƙati, lokacin da Ubangiji ta'ala ya bashi littafin At-Taura, yana zawwa da ya samu mutanansa sun kama bautar wani ba Allah ba, waɗannan alluna na At-Taura annabi Musa sai ya jefar da su. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibnu umma innal qauma istada'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al'a'da'a wa la taj'alni ma al-qaumi adh-dhalimin. A can cikin suratul Taha, mamana aka izra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri, yace ya ibnu umma la ta'khuz bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli. To a lokacin nan sai ya koma ga shi wannan samiri, yace ma fa ma kadubuka ya samiri, kai menene lamarinka da ka zo ka kirkira musu wannan shedanci bautar wani ba Allah ba? Yace basurtu bi malam ya busuru bihi, yace ni na san abin da basu sani ba. Wa qabtu qabatan min asrir rasuli fa nabaztuha wa kadhalika sawalat li nafsi, yace na jimki kasa min asrir rasuli daga gurbin sarun ar-rasul, wato shine manzo, shine suka ce san wannan kin Jibril alaihi salam, kamar yadda malaman tafsiri suka rawaito wannan kasa da ya kera wannan maraki da ya busa masa kawai sai gashi yana kuka. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwar, yana kara yana kuka fa shi maraki. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwar, shine yace wa kazalika sawalat li nafsi, yace haka raina ta kawata mun, kawai naga haka ya kamata a ce nayi, shedanci kenan. To a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya kama wannan, ya dauki wannan maraki annabi Musa ya nike shi kamar yadda ya fada summa lanan sifannahu fil yammi nasba sai yace inna ma ilahukumul lahu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma to a takeice ubangiji ta'ala yana aibanta su me yasa kuke bauta ma alam yarau annahu la yukallimuhum wai shin yanzu ba su san da cewa shi wannan da suke bauta masa marakin a matsayin Allahnsu baya musu zance wala yahdihim sabila kuma baya shiryar da su zuwa tafarki na daidai kaga anan Allah yana aibanta abinda suka rika a matsayin abun bauta baya zance rashin zance bebanci wannan aibi ne sifa ta cika da batsewa wannan cancanta ce ga Allah subhanahu wataala kuma haka a cikin suratu daha cai afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawla wai shin yanzu ba sa ganin in sun masa magana baya iya maida musu amsa wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma baya iya mallaka musu iji wani tsanani ko yaye shi kuma baya iya mallaka musu zai janyo amfani kenan a takeice abinda muke so mu fahimta anan sifa ta zance sifa ce ta kamala rashin zance sifa ce ta aibi da tawaya ubangiji subhanahu wataala dan haka yana da sifa ta zance kamar yadda malam yayi wannan fasali shine sai yace wa min sifatillahi ta'ala yana daga sifofin ubangiji mai girma da daukaka annahu mutakallimu bi kalamin qadimi ubangiji ta'ala mai zance ne da zance wanda yake da dadde wannan aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan nau'in zancen Allah subhanahu wataala nau'i ne da dadde baya da farko kamar yadda sifofin Allah subhanahu wataala ko mu ce zatin Allah subhanahu wataala ba shi da farko to haka duk wata sifa daga cikin sifofin shi sifa ce da dadda ba ta da farko amma wato kuma ɗaiɗai kun zancen Allah subhanahu wataala wannan kuma hadisin ne hadisul ahad kenan qadimun nau'i ne hadisul ahad nau'in zancen Allah subhanahu wataala sifa ce da dadda wanda ba ta da farko walillahi almasalul a'la ka dauki mu ƴaƴan adam muna da sifa ta zance to amma sifar mu ta zance ba sifa bace ba wanda take da dadda tana da farko kuma tana da karshe kuma tana da wato tawaya tana riskarta yanzu misali kowa anan an san lokacin da ya fara zance ba da aka haifi mutum ba ma ya fara zance sai da ya samu wasu watanni wani bayan wasu shekaru ne ma yake fara zance kuma akwai lokacin da zai kai mutum baya iya magana to amma zancen Allah subhanahu wataala nau'in shi da dadde ne kamar yadda zancen shi baya da farko haka zancen shi wato ba shi da farko amma wato ɗaiɗai kun zancen Allah subhanahu wataala wannan kuma wato farare ne kamar yadda yayi magana yana zance lokacin da yaso kuma yama wanda yake so zance a baya ubangiji subhanahu wataala yayi zance wani zancen sai nan gaba a yinin alkiyama ubangiji ta'ala zai yi zance kamar yadda zamu gani yanzu kamar misali ubangiji ta'ala ya hakaito mana tattaunawar da zai yi da annabi Isa a ranar kiyama kaga wannan ba a yi shi ba amma nan gaba ne ubangiji ta'ala zai yi zancen da shi da yake cewa wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد wannan zance a ranar kiyama ne ubangiji subhanahu wataala zai yi da annabi Isa zancen a yanzu ba a yi shi ba nan gaba ne ubangiji ta'ala zai yi yanzu misali matar da ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaula wadda lokacin da mijinta yayi zihari da ita da ta zo ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga halin da take ciki kai tsaye Ubangiji subhanahu wata'ala a wannan lokacin Ubangiji ta'ala yayi zance ya turo sakon qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. To dan haka kenan zancen Allah subhanahu wata'ala nau'in sa nau'i ne da daddi, kamar yadda zatin shi ba yayi da farko, haka zancen Allah subhanahu wata'ala ba shi da farko. Amma ɗaiɗai kun zancensa wannan farare ne, yana zance a lokacin da ya so kuma ga wanda ya so zantarwa. Kenan wani zancen sai nan gaba zai yi shi a yinin alkiyama, kamar yadda za mu ga dalilai a kan haka. To shi ne annabi Malam ya ce wa min sifatillahi ta'ala, yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala annahu mutakallimun, wato Ubangiji ta'ala mai zance ne bi kalamin qadimin, da zance wanda yake da daddi kenan, wanda ba shi da farko nau'in sa kenan. Wanda wannan sifa ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa, tare da cewa a jimlice su ma asha'ira sun tabbatar masa wannan sifa. Yana daga cikin sifofi bakwai, wanda in ka koma farkon qawa'idi al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu wal-sam'u wal-basaru wal-kalamu, an gane ko a jimlice sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta zance. Sai dai su sun bambanta da ahlus sunna wal jama'a, su ce suka yi wato wai al-kalamun nafsi ne, zance ne wanda yake na rai, an gane ko qa'imun bi zatihi, a tabbace ne yake a cikin zatin shi, walaysa munfasilan anhu. Sabani ga ahlus sunna wal jama'a cewa dan haka su suka tafi kamar yadda suke su mu'tazila, su ma da suka ce zance ne wanda yake kenan annafsi, shi yasa suka tafi akan cewa alqur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah, ba sifa bace daga cikin sifofinsa. Amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a alqur'ani wato sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, shi yayi zancen, kuma zance ne wanda yake masmu, wanda yake abin ji, wanda Jibrilu alaihi salam ya ciro zancen daga Ubangijinsa mai girma da daukaka, ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda karin bayani zai zo a wato bayan kenan wannan darasi akan abin da ya shafi kenan alqur'ani. To shine malam sai yake fada, sai yake cewa yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi, wato wanda Allah ya so daga cikin halittunsa, wato yakan ji wannan zance daga gunsa, an gane ku, wanda Allah ya so daga cikin halittunsa kenan yasma'uhu, zai ji wannan zance minhu daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam yace sami'ahu Musa alaihi salamu min ghairi wasida, annabi Musa alaihi salam ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wani tsani ba, an gane ku, babu wani tsani na mala'ika, mubasharatan kai tsaye annabi Musa ya ji zancen Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani, wa kallama Allahu Musa taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa wato zantarwa, kaga Allah sai da ya karfafa, wa kallama Allahu, Allah ya jiyar da annabi Musa zancensa, an gane ku, ya zantar da annabi Musa takaliman zance, Allah ya karfafa. Wani daga cikin ɗan bid'a sai ya samu ɗaya daga cikin wato sune al-qurra'us saba'a, sai yake cewa nayi gurin ina ma a ce daga cikin ku waɗanda kuka rawaito mana wannan kira'a bakwai, a samu wani ya karanta ita wannan aya, wa kallama Allahu Musa taklima, an gane maimakon wa kallama Allahu Musa, wai kenan a juya mata ma'ana wa kallama Allahu Musa taklima, Musa ya ma Allah zance zance, kenan ba Allah bai ma Musa zance, domin shi ya tabbatar da bid'a, shi ya samu inda zai kafa hujja. Sai shi malamin yake ce masa hab annana wajadna man qara'aha ala hadha an-nahwi kaddara cewa a cikin mu waɗanda muka rawaito waɗannan qira'a cikin an samu wanda ya karanta akan haka kenan ai bi nasbi lafzil jalala wa kallama Allah Musa taklima yace to fa ma za ta sanau bi qaulihi ta'ala fama za satasna'u bi qawlihi ta'ala walamma ja'a Musa limiqatihi wa kallamahu rabbuhu yace yaya zakai da wannan aya da Allah yake fada lokacin da Musa alaihi salam yazo miqatun wa kallamahu rabbuhu to yaya zakai da wannan aya a lokacin nan sai ya dimauta babu wata amsa to dan haka Annabi Musa alaihi salam ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wasiɗa ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana a can cikin suratu Daha kamar yadda wato malam ya zo da ayoyin wanda zamu iske shine sai ya ce wa man azina lahu min mala'ikatihi wa rusulihi haka nan wanda Allah ya bashi izinin jin zancen shi daga cikin mala'ikunsa da manzanni sun ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada yake cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi an gane ku wato ga jibrilu alaihi salam idan ya yi wahayi kamar yadda malam ya zo mana da hadisi wahayin Allah subhanahu wa ta'ala ya kan zama mala'iku sukan ji kamar ana buga wata kaca wato akan fandusi kamar misali ka samu wata babbar shan ka ringa buga ta akan fandusi dutsi wanda yake mulmulalle to irin wannan sauti da yake fita haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke ji wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin nan gaba ɗaya sai su faɗi suna so ne to a lokacin nan su mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai su ringa tasbihi idan mala'ikun da suke cikin sama ta bakwai suka ji tasbihinsu su ma sai su yi su ma mala'ikun sama ta shida in sun ji mala'ikun da suke sama ta bakwai suna tasbihi su ma sai su yi har a zo ga waɗannan mala'iku waɗanda suke sama ta duniya wannan sama wadda take ta farko wadda take kusa da mu to a lokacin nan su mala'ikun da suke dauke da al'arshi an gane ko kenan a lokacin nan sai su fada ga waɗannan mala'iku na sama ta bakwai idan suka tambaye su ma za qala rabbukum mi ubangijinku ya fada sai su ba su labari cewa ubangiji subhanahu wataala ga iya abin da ya fada kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa Jibrilu alaihi salam da wasu daga cikin mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala suna jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi wahayi shine anan malam yace wa man azina lahu da wanda Allah ya bashi izini min mala'ikatihi wa man azina lahu da wanda Allah ya bashi izinin jin zancen sa min mala'ikatihi daga cikin mala'ikunsa wa rusulihi haka nan da manzanninsa kamar yadda wato a cikin manzanni waɗanda suka ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala akwai annabi Adam alaihi salam annabi Adam ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul baqara da suratul a'raf da suratul taha a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala na fada wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su sun yi kiraye su ma'ana adam da hawwa shi kuma annida asali a larabci la yakunu illa bi sauti baya kasancewa sai da sauti an gane ku kenan anan annabi Adam alaihi salam ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata wasiƙa ba wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su ya kiraye su kamar yadda can ya ce wa ya adamu sukun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala daren da aka tafi saman bakwai da shi, ya gana da ubangijinsa ba tare da wani wasiƙa ta mala'ika ba, gaba da gaba ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye. To shi ne a nan ya ce ga wanda Allah ya ba shi izinin jin zancensa, wato na mala'iku, sai ya ce wa rusulihi, wato da manzanninsa. Sai ya ce wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, ubangiji mai girma da ɗaukaka yana ma mu'minai zance a lahira, wa yukallimunahu kuma su ma za su mai zance. Kaga wannan zance a gaba ne zai faru, a yanzu babu shi, Allah bai yi shi ba, sai a ranar kiyama bayan mu'minai sun shiga aljanna, ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu wannan zance. Dan haka malamai suka ce kenan qadimun nau'i ne hadisul ahad, Allah yana zance a lokacin da ya so, kuma yana ma wanda ya ga dama zance, kamar yadda ya yi a baya, kuma wani zancen sai nan gaba zai yi shi sai a ranar kiyama. Kamar yadda a nan malam ya ce ubangiji mai girma da ɗaukaka zai ma mu'minai zance a lahira, wa yukallimunahu su ma za su mai zance, wa ya'zanu lahum fa yazurunahu, kuma zai ba su izinin ziyara su ziyarce shi. Kamar yadda hadisin yana cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne sahihi, shine yake cewa wato ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama wato zai fada ga ƴan aljanna, in sun shiga aljanna ubangiji ta'ala zai ba su izini na ziyarar wato ubangijinsu mai girma da ɗaukaka su ziyarce shi. Kuma daga cikin zancen da Allah zai ma su ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai ma mu'minai, kamar yadda hadisi ne sahihi, in ƴan aljanna sun shiga aljanna, ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna ya ce turiduna shay'an azidukum, ya ahlal janna, ya ku ƴan aljanna, ubangiji ta'ala zai ce turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na ƙara muku na dada muku, sai su ce ya ubangijinmu, alam tubayyin wujuhana, shin yanzu baka faranta fuskokinmu ba, alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar, shin yanzu baka shigar da mu aljanna, shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta. Ai wannan ma ya isa, wani abu ya wuce wannan. Kaga wannan yana nuna mana dabi'ar mu'mini wadatuwa dangana kenan. Ubangiji ta'ala sai ya sake maimaitawa yace ya ahlal janna turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na dada muku, sai su koma ba ubangijinsu wannan amsa, shin ya ubangijinmu yanzu baka faranta mana fuskokinmu ba, shin yanzu baka shigar da mu aljanna, yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta. Ai wannan ma ya isa. A lokacin nan ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya yaye shamaki, ƴan aljanna za su ga zatin ubangijinsu, da ɗai ƴan aljanna ba su taɓa samun wani abu, wata ni'ima mafi daɗi a aljanna sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala. A shahida a nan wannan magana a yanzu Allah bai yi ta ba, a ranar kiyama ne Allah zai yi ta. Kaga kenan zancen shi, wato ɗaiɗaikun zancen Allah subhanahu wa ta'ala farare. Kuma haka kamar yadda haka yake faɗa mana yawma naqulu li jahannama hal min tala'ati wa taqulu hal min mazid, ba su labari game da yinin da muke faɗa ga wutar jahannama, za mu ce mata hal min tala'ati wai shin kin cika, fa taqulu hal min mazid, sai ta ce wai shin akwai ƙari. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana yake cewa a ranar kiyama jahannama za a ringa jefa mata waɗanda suka cancanta a jefa mata da ƴan wuta, tana haɗewa, ana jefa mata tana laƙumewa, tana cewa shin akwai ƙari. Manzon Allah ya ce sai an kai lokacin da ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ɗora mata diddigensa, diddige wanda ya dace da girmansa. A lokacin nan manzon Allah ya ce fa yanzawi ba'duha ba'da wa taqulu qaf qaf, sai ta ringa cewa ya isa ya isa manzo Allah yace fa yanzawi ba'duha ba'da junanta sai ya yankwane da juna to kaga wannan zance da Allah zai ma ita wutar jahannama a yanzu bai yi ba amma a ranar kiyama ne yauma naqulu li jahannama halim talati to shine anan malam yace ubangiji ta'ala alahira zai ma mu'minai zance kuma su ma za su yi masa kuma zai ba su izinin ziyara wato su ziyarce shi shine malam sai ya fara biyowa da ayoyi yace qala Allahu ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ya fada wa kallama Allahu Musa taklima ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa zance na musamman kaga yayin karfafa zancen ma'ana Allah ya zantar da annabi Musa zance kenan wane ne yama annabi Musa zance shine ubangiji mai girma da daukaka kenan zance sifa ne daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala Allah ne zance ne zance wanda ya dace da girman sa kuma zance ne wanda yake da sauti kuma da harufa an gane ko da harufa da wannan da sauti zance ne wanda ana ji kamar yadda annabi Musa ya ji zancen wa qala subhanahu kuma ubangiji mai girma da daukaka ya fada ya Musa yace ya kai Musa inni safaituka alan nas bi risalati wa bi kalami ka tabbata ni ne na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a bi risalati ta hanyar manzanci na da na baka wa bi kalami da zance na da nake bance ka da jin shi an gane ko wannan aya tana tabbatar mana Allah ya zabi annabi Musa da abubuwa biyu abu na farko shine risala manzanci manzanci martaba ce kululuwa wanda Allah subhanahu wataala yake kai wasu daga cikin bayin shi babu wata daraja a gun Allah subhanahu wataala sama da manzanci manzannin Allah su ne gaba sannan daraja ta biyu da Allah yake bance annabi Musa sai ya ce wa bi kalami wato da zance na najiyar da kai shin yanzu anan abinda muke so na harko wane ne ya fada ma Musa cewa na zabe ka na fifita ka akan mutane Allah ne ya masa wannan zance kuma sai ya ce masa bi risalati wa bi kalami kaga wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wato sifa ta zance to tare da cewa jin zancen Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi bayani bi ke banta ba da annabi Musa annabi Adam Allah ya jiyar da shi zancen sa wanada huma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin sannan kuma ya jiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zancen sa daren da aka tafi saman bakwai da shi to me yasa shi annabi Musa ake ce masa kalimullahi abokin zancen Allah kuskure zaka ji a cikin mutane suna cewa Musa kalamullahi a ba kalamullahi Musa zancen Allah a Musa kalimullahi kalim bi ma'ana alaman zinatul jalis in aka ce jalis abokin zama kalim abokin zance kenan abokin zancen Allah subhanahu wataala malaman suka ce me yiwa illar ta sa annabi Musa ake ambaton shi da wannan saboda zancen da Allah ya ma annabi Adam da zancen da Allah ya yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a doren kasa ba aka yi shi a can sama aka yi amma shi annabi Musa a doren kasa Allah ya jiyar da shi zancen sa babu wani wanda Allah ya jiyar da shi zancen sa a doren kasa in banda annabi Musa shi yasa kenan ake kebanta shi da wannan sifa ake cewa Musa kalimullahi shine yace bi risalati wa bi kalami wa qala subhanahu ubangiji ta'ala ya fada minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya masa zance ayat na cikin suratul baqara tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wadannan manzanni ubangiji ta'ala yace tabbas mu muka fifita junan su akan juna wajen daraja wasu sun fi wasu sai yace minhum daga cikin manzannin da muka aiko man kallama Allahu akwai manzan da Allah ya masa zance wane ne annabi Musa alaihi salam haka nan kuma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Sai yace wa kaga wannan aya ita ma tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta zance, domin cewa daga cikin su akwai wanda Allah ya masa zance. Wa qala subhanahu, Ubangiji mai girma da daukaka ya fada, wa ma kana li bashari, ai bai dace ba ga wani dan adam, ma'ana bai ma saukaka ba, an yi kallimahu Allahu, haka kawai a ce Allah ya masa zance, illa wahayin, sai dai wahayi sako Allah ya jefa masa a cikin zuciyarsa, aw min wara'i hijab, ko kuma Allah ya masa zance ta bayan wani shamaki, ya ji zancen amma ba zai ga zatin Allah ba, kamar yadda yi ma annabi Musa alaihi salam. Sai ya ce aw yursila rasulan, ko kuma ya turo wani manzo na musamman ya zo da sakon zuwa ga shi manzo. Wannan aya ta kunshi nau'i uku na wahayi. Nau'i na farko, Allah yakan jefa a cikin zuciyar manzon shi, wanda wani nau'i ne na wahayi. Na biyu shine ta bayan shamaki, kamar yadda Allah ya yi zance da annabi Musa, wato ba tare da ya ga Ubangijinsa ba a gindin wannan itaciya, kamar yadda bayani zai zo. Nau'i na uku shine Allah ya turo mala'ika da wannan wahayi ya isar da shi ga manzo, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ji zancen Allah ta bayan wani shamaki shine haske, kamar yadda an tambaye shi kaga Ubangijinka daren da aka tafi saman bakwai da kai, manzo Allah ya ce a nurun anna ara, haske ya sha makance tsakani na da shi, ba yadda za a yi in gan shi. To shine yace wa ma kana li bashari, bai saukaka ba ga wani dan adam, an yu kallimahu Allahu, a ce Allah ya masa zance, illa wahayin sai dai wahayi. An gane ku, sai dai wahayi, kamar yadda yake ma annabawa ya jefa a cikin zukatansu, aw min wara'i hijab, ko kuma bayan wani shamaki, kamar yadda ya zantar da annabi Musa, ya zantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw yursila rasulan, ko kuma ya turo wani manzo na musamman, kenan manzon ya isar da wahayi na Allah subhanahu wata'ala zuwa ga shi wannan annabi ko manzon. Wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance, tunda cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu, Allah ya yi masa zance, kenan yin zance sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala. Wa qala ta'ala falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk, lokacin da annabi Musa ya zo ga wannan itaciya sai aka kiraye shi aka ce ya kai Musa, inni ana rabbuka, lalle ni ne Ubangijinka, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Baha, wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakala ana alayka innaka bilwadi almuqaddasi huwa wa ana ikhtartuka fastami'i lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. To shine malam ya ciro waɗannan ayoyi guda biyu, falamma ataha, lokacin da annabi Musa ya zo ga wannan kenan wurin wannan wuta, wanda a gindin wutar akwai gindin wata itaciya ce anan ya ga wutar dutsun durin Saina, nudiya sai aka kiraye shi, lafazin annida kamar yadda bayani ya gabata kira ne, amma baya kasancewa sai da sauti, annabi Musa ya ji sauti na zancen Allah subhanahu wa ta'ala, aka ce da shi ya Musa, ya kai Musa, inni ana rabbuka, ni ne Ubangijinka, kuma innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, kuma ka tabbata kana kwari wanda yake abin tsarkakewa shine kwarin tuwa, wa ana ikhtartuka, kuma ni na zabe ka, fastami, Ubangiji ta'ala ya ce ka saurari, lima yuha, abinda nake turo ma na sako, sai ya ce innani ana Allahu, ni ne Allah Ubangijinka, la ilaha illa ana, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya in banda ni, sai ya ce fa abuduni, ya Musa kadaita ni da bauta, wa aqimis salata li dhikri.
shine anan malam da yazo da waɗannan ayoyi guda biyu sai ya ce wa gairu ja'izin abu ne wanda kwata-kwata bai halatta ba an yaqula haza illallah wani ya faɗi haka in banda Allah kamar yanda su almutakallima wacce suke a itaciyar ce waye Allah ya sanya zancen a cikin ta annabi Musa ya ji itaciyar ce ta yi zancen ba Allah bane bai zance su suna ganin in sun siffanta Allah da sifa ta zance wai sun kamanta shi wai da bayan shi sun kamanta shi da halittun shi wai cewa a wai a cikin itaciyar ne Allah ya halicci zancen an gane ko annabi Musa ya ji zancen kamar yadda alqur'ani ma suke cewa alkalamun nafsi ne a wai fada ce ta jibrilu ba zancen ba Allah bane ba ya fada a shi jibrilu Allah shi ibara ce ma'ana shi yana isarwa ne a madadin ubangiji amma ba zancen bane ba ya ciro wai shi zancen Allah qa'imun bi zati kamar yadda in ka koma cikin qawaidi da suke cewa shine wai zance ne wanda yake tabbata a cikin zatin shi wa ghairu mufassilin anhu ba ya da harafi babu wani lafazi kasancewar wai kawai zance ne wanda yake kenan zancen suka ce kawai shi ibara ce kamar misali da zaka ce dai Allah ne ya ce kaza to shi kuma zancen Allah subhanahu wataala shine yayi zancen kuma da harafi kuma da sauti wanda ake ji kuma jibrilu ya ciro wannan zance ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa malamai suke maida musu martani to in kun ce jibrilu ne zancen na jibrilu ne shi ne yazo da wannan kyau to a can Allah ya danganta shi ga jibrilu kuma can ya danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul wannan suratul takwir ya ce innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin a can cikin suratul haqa ya faɗa innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin rasul wanda yake cikin suratul haqa wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace innahu laqawlu rasulin karim rasul wanda yake cikin suratul wannan takwir shi kuma anan jibril ake ne innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin to anan wane ne za ku danganta ma to dan haka anan Allah ya danganta ma jibrilu zancen cewa fada ce tashi ma'ana domin shi yake isarwa ga manzon Allah shi kuma manzon Allah an jingina masa zance domin shi yake isar ma sauran jama'a amma asali zance ne na Allah subhanahu wataala shine yayi magana da zancen to shine malam anan yace wa ghairu ja'izin ai abu ne wanda kwata-kwata bai halatta ba an yaqula haza illallah wani ya faɗi wannan magana in banda Allah yanzu itaciyar ita ce za ta ce inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ko mala'ika zai ce inni ana rabbuka kaga anan aya ta biyu ce ai inna ni ana Allahu lalle ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda ni fa abudni ubangiji ta'ala yace kadai ta ni da bauta shin yanzu itaciya za ta faɗa ma annabi Musa haka to dan haka anan malam ya kure su ne ya kai su bango ya ce wa ghairu ja'izin an yaqula haza illallah ai abu ne wanda kwata-kwata bai halatta ba wani yayi wannan magana in banda Allah wani ya faɗa haka kinan wannan na tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wato sifa ta zance kinan maganar da suke cewa itaciyar ita ce wato wai tsani tsakanin annabi Musa da ubangiji ita itaciyar ita ce ta ji zancen Allah ya an gane ko ta ji zancen sannan shi kuma annabi Musa ya ji daga itaciya ba yadda za a yi mai hankali wato ya yarda da haka shine anan sannan malam sai yake cewa wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya faɗa idza takallama Allahu bil wahyi idan ubangiji mai girma da daukaka yayin zance game da wani wahayi da yake nihin turowa ga mala'ikunsa sami asautahu ahlus samai mala'ikun da suke cikin sama za su ji zancen Allah ka silsilatin ala safwan kamar karan wata kaca da aka buga ta akan fandusi Safwan shine fandutsi, dutsi mulmulanne wanda ba shi da kofa, wanda in aka buga sarka akan shi zaka ji wani sauti yana fita. To haka mala'iku suke jin wato sautin wahayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne mawquf, amma danganan shi ingantacce ne, kamar yadda an rawaito shi hadisi ne marfu, fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadisi sahiha. Shine a lokacin nan su mala'iku in sun ji kenan za su fadi suna sume, kamar yadda wato yake cikin hadisin. Shine sai ya ce wa ruya zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wato an rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kamar yadda aka rawaito shi hadisi ne mawquf, fada ta Abdullahi dan Mas'ud, haka an rawaito shi fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa rawa Abdullahi ibn Unais an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wato Abdullahi ibn Unais Allah ya kara masa yadda, ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, manzon Allah yace ya hashurullahu al-khalaika yawmal qiyama, a ranar kiyama Ubangiji ta'ala wato zai tada halittunsa gaba daya kufatan, wato suna raitar marasa ta kalma. Lafazin hufa jam'i ne na hafin, in aka ce hafin wanda ba shi da takalmi, haka kowa zai tashi a ranar kiyama. Hufatan wato marasa ta kalma, uratan raitattu, yadda ka zo duniya, yadda mahaifiyarka ta haife ka, haka zaka tashi a ranar kiyama. To ina masu fadar cewa wannan kinsu waliyinsu zai zo da alkyabba mai aljihu 70,000, zai kwashi ya nashi mabiyansa, ya kai su ya zazzage su a aljanna kukuna nan a tsaye wajen hisabi. To hatta da annabawan Allah a tsiraice za su tashi a ranar kiyama, farkon wanda za a tufatar da shi shine annabi Ibrahim alaihi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shine farkon wanda za a tufatar da shi. Manzon Allah ya ce gurla, kuma haka jama'a za su tashi ba su da sallatu. An gane ko? Za su, yadda mutum ya zo duniya, yadda mahaifiyar shi ta haife shi, haka zai tashi a ranar kiyama. Buhuman kuma ba su da komai tare da su. Lafazin buhuman kenan suna masu hannu sake, babu wani abu da mutum zai zo yana rike da shi a ranar kiyama. Haka za ka tashi ba riga, ba wando, babu sallatu, babu komai tattare da kai. Ubangiji ta'ala ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Shine yace fa yunadihim, Ubangiji ta'ala zai kiraye su bi sautin, wato da wata murya, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, wanda yayi nisa zai ji zancen kamar yadda wanda yake kusa zai ji, ba bambanci da na kusa da na nesa, kowa zai ji. Wanda yake kusa bai fi bani nesa ji, shine yace yasma'uhu man ba'uda, duk wanda yayi nisa zai ji zancen kama yasma'uhu man qaruba, kamar yadda wanda yake kusa zai ji. Haka Allah zai kirayi bayinsa, wato da wani sauti zai ce da su anal malik, ni ne sarki mai cikakken mulki. An gane ko? Ni ne sarki mai cikakken mulki, anad dayyan, kuma ni ne sarki wanda yake mai matukar sakamako. Dayyan kenan mai sakauta ma bayi da abin da suka aikata. Haka Ubangiji ta'ala zai kirayi bayin shi a ranar kiyama. Wanda wannan hadisi, cikon hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, sai take cewa ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd, ata da mutane a tsiraice, maza da mata junansu yana kallon juna. Manzon Allah sai ya ce ya Aisha, yake cewa al'amru a'zamu min an yahummuhum zalim, lamarin fa ya wuce a ce wani ya waiwaya ma ya kallon, kowa fa ta kanshi yake. An gane ku? Kowa ta kanshi yake, maganar ka kalli wani? ai baka mata su ba yinin alkiyama ka san ma cewa wani a tsirace yake kowa ta kanshi yake musiba tayi musiba wannan hadisi na Abdullahi ibn Unais ta kanas Jabir ibn Abdullahi daga birnin Madina ya tashi ya haura kuma tafiyar wata guda zuwa Masar domin ya ji wannan hadisi daga gun Abdullahi ibn Unais dan haka al-Imam al-Bukhari ya zo da shi a cikin kitabul ilm yayi ta'liqin sa wanda yana nuna mana rihila bulaguro domin neman ilimi ta kanas sai da yi tafiyar wata guda saboda hadisi guda yaje ya jiyo الشاهد أنن جاءي فيناديهم وبنجي تعالى ذكر يسو بصوت دوات مريا بيان يغبات الشيلة فزن ندا بايا كسن شواسي دمريا أنقالي قد مريا ودى كما دوان ديكي نيسا زيجي كمر يد وان ديكي قصة زيجي كاقا وانا حديث ينا تبتر ما وبنجي سبحانه وتعالى سفا تزن چيزن چيوان ديدا چيري جرمانسا مالا يجي رواه الأئمة wato malaman hadisi sune suka rawaito wannan hadisi wasta shahada bihi al-Bukhari al-Imam al-Bukhari kuma ya kafa hujja yayi istishhad wato da wannan hadisi an gane ko akan kenan rihila domin neman ilimi a cikin littafin sa ingantacce haka kuma a cikin al-Adabul Mufrad wato ya fitar da wannan hadisi sai yace wa fi ba'd al-athar malam yace yazo a cikin wasu labarai annabi Musa alaihi salam wato lalle annabi Musa alaihi salam lailatar ra'a ra'an nara daren da ya ga wuta fahalatu wannan wuta ta firgitar da shi wa fazi aminha ya tsorata an gane ko ya ja da baya nadahu rabbuhu ubangijinsa sai ya kiraye shi yace masa ya Musa ya kai Musa fa ajaba sari'an annabi Musa da gaggawa sai ya amsa isti'nasan bisauti wato dan ɗebe kewa game da wannan sauti na kira na Ubangiji subhanahu wata'ala da yaji sai yace labbaika labbaik na amsa maka na koma amsa maka ya Ubangiji na lafazin labbaika shine ijabatan ba'da ijaba an gane ko ijabatan ba'da ijaba ma'ana na karba na amsa maka na koma amsa maka asma'u sautaka yace jin sautin ka nake ya ubangiji na wala arama kanaka amma bana ganin gunda kake fa aina anta a ina kake fa kala sai yace ana fawfaka ina sama da kai wa wara'aka kuma ina bayan ka wa an yaminika ina damar ka wa an shimalika kuma ina hagunkinka fa alima annabi Musa sai sani anna hazihi sifa wannan sifa la tambagi bata dace da kowa illa lillahi ta'ala sai ga ubangiji mai girma da daukaka kala sai annabi Musa yace fa kazalika anta ya ilahi lalle tabbas haka ne kai ne ya ubangiji na afa kalamuka asma am kalamu rasulika zancen ka ne nake ji ko kuma zancen manzanka ne nake ji ma'ana mala'ika daga cikin mala'iku kala ubangiji ta'ala sai yace barkalami ya Musa yace ya Musa zance na ne kake ji to tare da cewa shi wannan asar kin al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin sa Kitabu Zuhud sai dai wato asar ne wanda yake Isra'ili hadith an gane ko labari ne wanda yake da'ifi saboda kasancewar Wahab ibn Munabbih shine ya rawaito wannan shi kuma daman sananne ne ya shahara game da ciro Isra'iliyat dan haka dai wannan bai tabbata ba ba a lissafawa da shi ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu sun wadace mu akan tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa sifa ta zanci kenan abinda muke so mu sani aqidar ahlus sunna wal jamaa zance sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah yana zance kuma zancen shi da sauti da harafi ana jin zancen ya jiyar da wanda ya so ya jiyar daga cikin bayin shi ma'ana annabawa da manzanni kamar yadda ya jiyar da annabi Musa ya jiyar da annabi Muhammad ya jiyar da annabi Adam salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi majma'i kuma haka yana jiyar da wanda ya so daga cikin mala'iku haka kuma zai jiyar da mu'minai a ranar kiyama mu'minai za su yi masa zance kuma shi ma zai musu kuma zancen Allah da dadde ne nau'in sa kenan bayyana farko kamar yadda zatin Allah bayyana farko an gane ko amma daidai kun zancen Allah subhanahu wataala farare yana zance a lokacin da yaso yayi wani zancen a baya wani zancen kuma a ranar kiyama zai yi shi nan gaba zai yi
nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.